Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16, 49 da kuma mita 60 da kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lul da kuma niyyar dukkan sazango FM. A Ghana kuma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da ku ga dama. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 9 ga watan Agusta shekara ta 2018 tare da Ladan Ibrahim Ayawa da ni ne sahabu Imam Aliyu madadin sauran abokan aiki mu ke farin cikin gabatar muku da shirin safe daga nan birnin Washington DC a gundumar Colombia.
Shugaban Jamhuriyar Demokratiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba. An hana wa daya daga cikin ƴan adawan siyasar ƙasar Zimbabwe Ted Beatty mafakar siyasa ƙasar Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump yana buga kirji cewa jami'arsa ta samu galaba a zaben ranar Talata da aka gudanar.
To a gaida Ladan da kanun labarai.
Ranar 17 ga watan nan na Agusta da muke ciki ne ita ce ranar da hukumar zaben ta aina ta kammala aikin bada katin zaben ga ƴan Najeriya da suka cancanta jefa ƙuri'a.
Muna da rahoto kan lacca da hukumar zaben Najeriya ta shirya musamman don matasan kasar. Hukumomi a kasar Ghana sun ce dokar hana baki kasuwanci a kasar bata shafi ƴan Najeriya ba. Mutane 20 daga ƴan kai da dabbobi sama da 26,000 ne ambaliyar ruwa ta halaka a zuwa yanzu a damunar bana a kasar Niger. Grace Alheri Abdul tana tafi da shirin domin iyali. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Shugaban Jamhuriyar Demokratiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba, maimakon haka zai mara wa ministan harkokin cikin gida Emmanuel Ramazani Shadari bayani a zaben na shugaban kasa mai zuwa. Mai magana da yawun gwamnatin kasar ne Lambert Mende shine ya fidda wannan sanarwa a jiya Laraba. Wannan sanarwar da ta kawo ƙarshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku duk da dokar kasar ta yi hani da haka. Dama dai, tun a shekarar 2016 ne ya kamata ya sauka lokacin da wa'adin mulkinsa na biyu ya ƙare kenan, amma sai ya zakulo wani ɓangaren dokar ƙasar wanda ya ba shi damar ci gaba da zama kan karagar mulki a matsayin shugaban riƙon ƙwarya. Wannan zaman ɗarɗar ɗin ne ya rurrutar wutar siyasar ƙasar, abin da ya kawo yawan zanga-zangar nuna ƙyamar shugaban, amma kuma aka yi ta amfani da ƙarfi ana danƙofar da masu zanga-zangar. An hana wa ɗaya daga cikin ƴan adawan siyasar ƙasar Zimbabwe Tendai Biti mafakar siyasa a ƙasar Zambia jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta Zimbabwe suka tsale shi a lokacin da ya yi ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka. Rahotannin farko ma sun ce an kama shi. Babban daraktan ƙungiyar nan da ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch wato Dewa Mahinga mai kula da kudancin Afirka shine ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Laraba cewa ana sa ran kasar ta Zambia za ta mayar da shi Biti da wasu mutane biyar zuwa kasar ta Zimbabwe. A cikin abin da ya rubuta har ya ambato Biti yana cewa ga bisa dukkan alamu sun yanke shawara su mika mu ga gwamnati, mu dai muna ga hannun Allah. Amma jin rediyon BBC ko ya ambato ministan harkokin wajen Zimbabwe ne Joe Malanji yana cewa dalilin Biti na neman mafaka ba da lallai ne masu kwari ba, ya ce an kare Biti ne har sai ya dawo Zimbabwe. Shugaban Amurka Donald Trump yana buga kirji ko kuma kurin cewa jam'iyyarsa ta samu galaba a zaben ranar Talata da aka gudanar. To amma kuma kirga kur'un zaben na musamman da aka gudanar a jihar Ohio da ke kudu maso tsakiyar Amurka na kujerar dan majalisar wakilai ana kekere-keke ne. Jami'an zaɓe sun ce katin jefa kura har 300,000 da kuma kuri'a waɗanda ba su jefa ba, amma za su iya kaɗa kuri'a a har sama da 500,000 ba ƙirga su ba tukunna. Kuma a ƙarƙashin dokar jihar ana iya ɗaukar har kwanaki 11 ana ƙirga su. Gudanar da wato gundumar da Berson ya yi galaba dama wuri ne da jam'iyyar Republican ta jima tana cin zaɓen majalisa sama da shekaru 30 da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta sa wa kasar Rasha takunkumi mai tsananin gaske bayan ta tabbatar cewa Rasha ce ke da alhakin baiwa wani tsohon ma'aikacin leken asirin da ƴar sa guba a kasar Birtaniya a watan Maris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Rasha ta kare dokan kasa da kasa domin ko ta yi amfani da guba akan ƴan kasar ta. Wannan takunkumin wanda aka bayyana shi a jiya Laraba zai fara aiki ne daga ranar 22 ga watan ga wannan wata na Agusta. Kasan kusan dukkan abinda takunkumin zai shafa zai hada ne da lasisin fitar da kayayyaki irin na'urorin da ke da nasaba da harkokin tsaro da ake kaiwa kasar ta Rasha, misali na'uran magana da adana bayanai da dai ire-iren su. Manzon Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya Nikolay Malandenov ya buƙaci Isra'ila da Hamas da su ja da baya daga fadawa yaki bayan dukkan bangarorin sun yi musayar harbar roka jiya Laraba. Melendenov ya ce lamarin na iya kasancewa cikin dan kankanin lokaci kuma mummunan illa ga jama'ar su duka. Yan yakin sa kai daga yankin na Hamas ke dake da iko da shi a Gaza sun harba rokoki 70 ga Isra'ila, ita kuma ba ta yi wata ba ta mayar da martani ta har-haren jirgin saman yaki har ta kashe ba Palestine guda kana ta jima wasu biyar rauni kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiya na Gaza ta ambato. Yanzu adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizan ƙasa da aka yi a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia a ranar Lahadi ya kai 347 kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito. Mai magana da yawun ma'aikatar kula da haɗura Stopo Powo Nugroho ya shaidawa kamfanin dillancin labarai jiya Laraba cewa mutane da yawansu ya kai 1,447 suka samu rauni kana sama da 165 suka rasa mahallinsu yayin da mutane da yawa daga yankin Kayangan sun mutu, in ji kamfanin dillancin labaran. A ranar Talata gwamnati ta kiyasta cewa kashi 80 na gine-gine da ke arewacin Lombok duk sun salwanta. An kwashe dubban yan gudun yan yawon bude ido daga tsibirin Lombok din da kuma Jili.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. Madalla ranar Juma'a 17 ga watan nan ne hukumar zabe a Najeriya da ake kira INEC ce za ta kammala shirin rijista ga ƴan ƙasar da za su kada ƙuri'a a zaben ƙasar na Badi. Saboda haka ne ta shirya laccoci musamman don matasa a jami'o'i da ta zaba a shiyoyi shida na ƙasar. Jamar Bayero ɗaya daga cikin jami'o'i da ta zaba, kakakin ƙungiyar hukumar a Kano Garba Lawal ya yi ƙarin haske kan gangamin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuriya ya aiko mana.
Wato a ci gaba da kokarin da hukumar zabe ta kafa take yi domin ta wayewa matasa kai muhimmancin sa harkar zabe, zaben mutane kwarara su ma su fito su takara. Akwai kwararan abubuwa guda biyu da muka fi jan hankalin su. Abu na farko shine lalle su yi rijista su jefa ƙuri'a, saboda kowa ya san cewa matasa su suka fi yawa in ka dauki mutanen da ke 18 zuwa sama, lalle yana da muhimmanci. Na biyu kuma su kiyaye duk wani abu na bangin siyasa, ko a wurin primaries ne ko wurin campaign ne ko wurin jefa ƙuri'a ne, matasa su kiyaye wannan abubuwa.
Dalibai maza da mata ne suka halarci gangamin da ke karatu a fannoni daban-daban a jami'ar ta Bayar Kano.
Sunana Ibrahim Muhammad Abubakar. Gaskiya na fahimci abubuwa da yawa. Da mutane ba san da wannan abu ba, amma sakamakon zuwan kayukan mutane yanzu ya waye.
Sunana Maryam. Abinda suka yi ne ya ƙara ilmantar da mu akan amfanin yin vote, kai voting rights candidates suka zama na a cikin waɗanda za su ɓata ƙasa. Mun fahimci 'yancinmu da kuma amfanin yin wannan katin zai saboda lokacin election din mazamanan muna cikin waɗanda suke yin vote.
Ko da yake hukumar zaben ta INEC ta shafe fiye da shekara guda tana aikin ba da katin zaben a shakutocin ƙananan hukumomin Najeriya 774, amma har yanzu akwai mutane da dama da ba su kai ga samun katin zaben ba. To amma guda cikin ɗaliban da suka halarci gangamin na cewa
sunana Jamilu Abdullahi Nanu Arzai. To abinda na fahimta da man ba wani abu ne ya hana mutane su je su karbi katin rajistar zabe, saboda da yawa suna tunanin in sun yi zaben ma ba za a ba su abin da suka zaba ba. Amma yanzu saboda wannan wayar da kai, hakika an yi motivator din mutane, kuma na san wanda dubbe ba kafin ranar closing day kowa zai yi kwarai da gaske.
Kusan shekara 1.5 muna aikin nan. To amma dai kamar da ka sani halin ƴan ƙasar mu Najeriya sai da aka sai ya zo ƙarshe. To yanzu abin da nake gaya maka da aka sa ranar da za a tsaya 17 ga watan nan, duk inda ka je rijistar baka samu kasa da mutum 300-500 suna sa musu rijista, kuma akalla muna ma 200-300 rijista kullum a duka santa dinnan. So abin da zan ce an samu ƙarin yawan jama'a, saboda haka ma abin da muke cewa shine mutane su yi haƙuri, duk wanda ya cancanta rijista za a mai rijista, kuma za a kame kacin shi kafin ranar zabe idan Allah ya yarda.
Malam Garba Lawan, jami'in hulɗa da jama'a na ofishin hukumar zaben ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Duk da tabbacin da ministar harkokin wajen Ghana Shale Ayoko Boche ta ce dokar da kasar ta kafa cikin watan Yuli na hana baki shiga harkokin kasuwanci da aka kebe domin jan kasar, wannan doka ba ta shafi ƴan kasashe da ke kungiyar ECOWAS wacce Najeriya take ciki ba. Wannan bayani bai hana rikici ta ce tsakanin ƴan kasashen biyu ba, kamar yadda wani dan Najeriya Mr. Onoso mai sai da kayan motoci wato yayi wa Ridwan Abbas bayani.
Abin da ke cikin magana nan kaga su mu Najeriya muna ciki Ghana nan muna aiki mu, su ma Ghana su ma suna Najeriya suna aikin su ba wanda ke dame su, amma su zo na kuma ba kai sati biyu yanzu cikin magazin su kore mu wai su muna bata musu aikin su, kuma ga abin da ke ciki da mun kawo kayan mu ba su kana gan su kai su sai kayan nan kuma su sai su ci kudin mu ba su biya mu, kaga to abin yayyo mutane mu suna samu problem, business suna collapse a hannun su. So mu mu decide sai mu samu shago mu muna sai da kanmu, kaga kuma batun su da kayan suna sai da sadar yawa, in customer ya shigo shagon su suna so riba da yawa, mu kuma kana na da mun samu she mu sai aikin nan kayan nan. To ni sa sun sai sun ba mu fara sun kore mu cikin magazin su buga mu su mutanen mu ma suna kuje hospital yanzu an saka su, kaga muna roke government su zo su cikin magana nan ba haka ba, ya kawo ya ja big trouble between mu Ghana da Nigeria da Ghana, kuma abin nan bai help mu Africa.
Su kuwa ƴan kasuwan na kuma sun karyata korafin su cewa suke suna bata musu kasuwan, ga abin da wannan ke faɗi
meme ko na hose meko
ne tafi wurin su sayan abu, in sayar sai su sayar min abu da ake sayarwa 180,000 za su bani shi akan miliyan 1, in customer ya bari ya tafi wurin su sai su bashi kan 700,000, kaga kenan an na kasar da kasuwa.
Am kujo constitutionally
kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin baki ba su da ikon yin ciniki na kaya yadda suke yin nan, ba su da ikon mallakar shago, dan kasa ne ya kamata ya mallaka. Yanzu abin da muke fuskanta shine mutanen nan sun kwace mana harkokin mu, za su baka kaya akan farashi da zaka sayar ka samu naka, amma sai su sayar wa customer daidai haka ko kasa da haka, jejiya haka suka man abin da suka ba bearings kan na cedi 50 na sa kasuwa cedi 60, ɗayan cikin su ya nuna wa mai sayan ya tafi wurin an uwansa ya sayar masa cedi 50, migina aka yi alhali gwamnati na matsa mana biyan kudin haraji, ƴan Najeriyan nan sun bata mana haraka. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Africa
unite. Daga jamhuriyar Niger kuma mutane sama da 20 da dabbobi dubbai ne suka salwanta sakamakon ambaliyar ruwa a daminar Bana. Ga su dai mummuni Barma da ƙarin bayani.
Gidaje 331 ne suka ruguje a yankunan da ambaliyar ruwa ta afkawa daga shigowar daminar Bana kawo farkon watan da muke ciki, yayin da ruwan ya lalata gonakin da fadin su ya kai eka 3,902, sai dabbobi 26,344 da suka halaka a sanadiyar wannan al'amari da ya lalata rijiyoyi 33 da wasu dakunan karatu 11 da suka ruguje, inji ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji. Wanne ya ci gaba da cewa
bara a war haka muna da kaman mutum 21 wanda ambaliyar ruwa ta rutsa su. to bana muna da 49 a shine da wannan watan na takwas da muke ci. Su kansu masu na'ura da suka diba ta suka yi shekarar da bana ana tsammanin ruwa zai bada ambaliya da yawa a kasar Tilaberi a kasar Nyamai da Doso kadan rabintawa sai aka waye gari ana tsammanin wuta a makera zai gata a Masaka sai muka ji labarin daga Agadas daga Difa ruwa yana ta cin gari kuma gailuwa kamar tawa kamar maradi kamar da magaran ruwa ya ci sosai a yanzu sai in ce dai Allah ji karan su kuma Allah ba wanda wa ɗan uwan su hakuri shine mutum 22 suka rasu
zuwa ranar 6 ga watan da muke ciki jihar Maradi ce ke kan gaban jihohin da wannan bala'i ya afkawa inda aka kiyasta cewa mutane 19,549 ne suka rasa mahallinsu sai jihar Difa inda matsalar ambaliya ta rutsa da mutane 964 yayin da mutane 6,798 ke cikin irin wannan hali a jihar Zandar sai jiha ta hudu wato Tawa mai mutane 6,705 kuma a cewar gwamnatin ta Niger tuni ta tsara shirin tallafawa dukkan waɗanda suka rasa mahallinsu
magidanci an dauke shi a Niger kamar mutum mai iyali mai mutum 7 a ciki a karkashin shi wannan shine muke cewa magidanci in sun yi 7 sai a limka muka in sun kai 10 ko 14 sai a limka a baka zubi biyu zubin wannan ya kumshi kamar kilo 100 na abinci ake baka
hukumomin kasar sun ce sun tanadi wadatattun magunguna da gidajen sauro Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yobe a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mummuni Barma
ku ka san cikakken sunan minista Abuja
gaskiya ban sani ba ko na sani dai na manta ma dai
to amma kana garin a shekaran ka nawa Abuja
na kran kondi dai in ka ga mutum an san shi ai yana adalci a mutane ne ai
sunan sa kawai ka tambaye mutum yana adalci ko baya yi ma sunan kawai ka tambaye ka
shine in ce ma idan mutum yana adalci ya zama dole al'umma san shi ko baka ba
a kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin yadda wasu masu sauraro suke fahimtar labarai a kafofin yada labaran muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 17 na dare a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba ku jama'a tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya manazarta sun dade suna cewa matasa sune rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma sai dai abin da yafi taba zukatan jama'a dangane da matasa halin yanzu shine yadda suka rungumi shan miyagun kwayoyi barkatai lamarin da ake gani yayi munin gaske da kamari a yankin arewacin Najeriya wani babban al'amari mai tayar da hankali kuma shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shiga shaye-shayen miyagun kwayoyi yana kokarin zarce na maza kama daga yan mata da manyan mata kai har ma da matan aure lamarin da ke barazana ga dorewa da ci gaban iyali ta haka shirin domin iyali zai nazarci wannan batu domin fadakar da iyaye kan wannan matsala da kuma neman matakan shawo kanta a cikin hirarsa da wakilin Murtala Faruk Sanyinna yayin da shirin ke gudanar da bincike kan wannan matsala komandan hukumar yaki da sha da safaran miyagun kwayoyi ta Najeriya jihar Sokoto Musbahu Idris ya zaina abubuwan da matasa a arewacin Najeriya suke sha domin samun maye
a su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi akwai cocaine akwai heroin akwai kaman cough syrup da codeine akwai kuma valium akwai librium akwai lsd akwai methamphetamines akwai wanda kuma wanda babu su a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani kamar a ce maka kashin kadan kai kamar a ce bila kamar a ce kusa jarida ya bita a sa ta a cikin ruwa kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar wani ruwa a sha kamar cancasu ka gane ko kamar masai da za a je a shaka kamar shana kamar tushe na dawa da za a ji kashi idan ka canko ta nan sai su warware ta can gurin
Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto yayi bayani irin al'amarin da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye.
According to the limbic system, wanda shi ka kula da sarrafa annashawa jin dadi ko kuma ƙari, to nan suka taya su aiki wayannan ƙwayoyin. Nan da to wannan ce mai addiction center. Wannan area cikin kwakwalwa mutum ya ce cikin tsakiyar kwakwalwa. Wayannan ƙwayoyin su je su taba shi, su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sanadarai da kwakwalwa wanda su ake ma dopamine. To idan kana mutum na shan wayannan ƙwayoyi, sai ya zama to ya kunna shi ya yi sama ƙwarai. Sai ya zama to an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wayannan ƙwayoyi. Idan a yaka maka nan, ina faɗa ma wallahi da yadda bugun zuciyar mutum da numfashi ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system. Da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa, ji nishaɗi da ƙarfi da kuma fara'a. To kaɗan kaɗan saboda damage da yake wa ƙwaƙwalwa sai hauka shiga ciki. A wannan lokacin na za ka ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na ƙwarai, ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga.
Manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a jihar Sokoto, Nura Abdullahi Attajiri, ya bayyana kaɗan daga cikin su.
Kawai da influence na abokai, mutum na son ya zama ya shiga tsara, to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress, irin damuwa, wanda damuwa ko da ko ta rashi ne, kila ko da mutuwa ce aka yi mutum, akwai matsala ta rashin lafiya, dogon rashin lafiya, dogon jinya. Wani ya yi jinya mai tsawo, ai dan har ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki. Akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi, duk da mu dai ba mu dauke shi ya zama dalili ba, domin da yawa zaka tarda wasu ba suna da aikin yi, suna da sana'i, suna da kuɗi, suna da hali, amma suna shaye-shaye. Akwai matsala ta environment, yana ina mahalli. Sannan kuma akwai matsala na yaduwar magungunan, ko ina kake duni da kauyi da na ɗan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin, ga sanan maga ka wada ana yawo ana sai da magani. Sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan. Sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin bada cikakkiyar tarbiyya ga irin su ƴaƴansu da sa ido da abin da suke yi da kuma abokan da suke zuwa da kuma wadda da suke yi.
To ko me yayi sanadiyar fadawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? Tambayar kenan da na yi wa wata matashiya, Rabi'atu Muhammad, shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin mata ta Adon Gari a jihar Sokoto.
Shan miyagun ƙwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da ya zo da shi, idan baki ke ba ƙauya ce. Saboda abun ma ya wuce ga 'yan mata, ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata. So kaga abu ne wanda za a ce zamani ya zo da shi, saboda dacan abun ya tsaya ga maza ne, yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye. Shaye-shaye ba ga maza ɗaya yake da illawa, yana da illa ma ga mata, musamman ma mata, illar su idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne, saboda mata su ne al'umma.
Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine, wanda alƙaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan 6 na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kadai.
Yana dauke da wata kwaya wadda ake ma kudin, wadda ainihi an sa ta dan kadan ne domin ta taushe tadi. To dan tarin da a cikin ta, ka san duk gidansu guda da kokain da heroin, wato kamar dan jimma ne da dan jimmai. To yau da gobe da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai kudin a ciki, shi sai su dinga tattara kudin din a wannan maganin na mura da yawa, kwalba ɗaya, kwalba biyu, su sha don su samu wannan maye da shi wannan kudin ke sa.
Ko baya ga gusar da hankali, manazarta sun dade suna bayyana illolin shan miyagun ƙwayoyi, kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske.
Wallahi ƙwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya mutsa ƙwaƙwalwa suka yi. In an kawo mutum, wallahi ƙwaƙwalwa ta tamure. Duk wani wuri na tunani da ya sanin abin ya kamata, da dudda da sarrafa tunaninka ɗin da bugun zuciyarka da numfashinka da komi ya lalata shi take. Shan miyagun ƙwayoyi cuta ce ta ƙwaƙwalwa. Mutane su gano cewa rashin lafiya ce kaɗan, don ƙwaƙwalwa za ta dawo ba ta lafiya, ba ta aiki. Da mutane za ka ƙwaƙwalwa wanda ka shaye-shaye, da sai ka sha mamaki, saboda ta ko take da kasan busasshen dau. Sannan kuma can wajen wannan limbic system ɗin ko shi duk sai ya zama to ya lalace. In mutum ya kamu, wallahi abinda mafi a alade shi ne kamma a bari mutum ya faɗa cikin wani tulayi na shaye-shaye.
A cewar kwamandan hukumar NDLEA Ms. Baho Idris, maganin kodin na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikinsu na hana sha da safarar ƙwayoyi.
Duk abin da aka ce maka
ana amfani da shi ba bisa kaida ba kuma ba wani dokar da zata kunta waɗanda suke wannan to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa barna zai abin zai ta faru zata tai to duk wani magani da ba shi da haruncin doka to wa zai hukunta shi
duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu a zaman daya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya tsakanin matasa a cikin al'umma wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin
sunana Sambo Bello Dancadi abinda kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amarin na wanda duk duniya akwai shi babu inda babu shi amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin Najeriya kuma ko arewaci ma sai in ce kaman waɗanga jihohi namu na dabbakin arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma abin ya munana fiye da kima sannan hashina da ban tsoro domin idan mutum ya kwantar da hankali yayi nazari sai ya ga kaman wani yaki na an ka dauro da mu kaikaici wanda mu ba mu fahimce shi ba ababen shaye-shayen ga ba dina aka yin su ba sannan kuma inda aka yin su ba wanda su kaman yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na
to ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kassara ci gaban yankin musamman na arewa
an fahimci cewa mu muna da yawa to kada yawan namu shi zama na banza don mi azama na banza in mun zan yawan mahaukata to yawan mu bai da wani fa'ida ashe wajibi na gare mu da shugabannin mu da ma'ilmantan mu da ma'aikatan mu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi daura damara don yaki da wannan al'amari duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wangala mari kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya dauka musamman dangane da irin hurdodin ƴaƴan mu irin abokan da suka hulda da su da kuma irin wuraren da suka shiga
babban masu laifi shine mai shigowa da ƙwayar da mai safararta da mai talatta yaran mu matasan mu mata da maza wallahi matsayin victims suke waɗanda wani ai shigo ba zuri akai ne shi mai sha ta ga ta kan mai bin lahiya amma su masu safara su ka tura su saboda sun san cewa ba su lahiya duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su kawo su samu don haka babban maganin harkar miyagun ƙwayoyi shine a ɗauki mataki kan samar da waɗannan sanarwar da ke sa mai muna ƙara kira ga uwaye da su kula da ƴaƴansu sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyinsu al'umma ma su kula uwayen ƙasa su kula duk wanda aka gana sai da waɗannan miyagun abubuwa hallaka al'umma na ya ka sani a ɗauki mataki kenan a hannun tashi ga hukuma.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suke ɗauka na shawo kan wannan matsala za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsat Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Jibo Max yana da alheri.
Baba Tanja yana da habib, Hamma Ahmadu na da habib. To ya ya zancen su yake? Wani zance sai mawaka.
Tura gaida Grace da tawagarta. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 1:28 ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba maimakon haka zai mara wa ministan harkokin cikin gida Emmanuel Ramazani Shadar bayani a zaben shugaban kasa mai zuwa. Mai magana da yawun gwamnatin kasar ne Lambert Mende shine ya fitar da wannan sanarwa a jiya Laraba. Wannan sanarwar da ta kawo ƙarshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku dukkan dokar kasa ta yi hani da hakan. An hana wa ɗaya daga cikin 'yan adawar siyasar ƙasar Zimbabwe Tenda Biti mafakar siyasa a ƙasar Zambia jim kaɗan bayan da mahukuntan ƙasar ta Zimbabwe suka tsare shi lokacin da ya ƙoƙarin tsallaka bakin iyaka. Rahotannin farko ma sun ce an kama shi. babban daraktan kungiyar nan ta kare haƙin bil'adama ta da ake kira Human Rights Dena Mahimba mai kula da kudancin Afirka shine rubuta a shafin sa na Twitter.
To madalla gaishe ka da hako Allah ka mu karshen shirin na safe sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kamar na madalla dan Ibrahim aya wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya da ya riga masa nan ne sahabu Imam Ali zan da ka tayin sallama da ku mu zama lafiya.
Le monde aujourd'hui.